sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24 ko kuma ta gidajen radio VOA Africa birnin Yamaya kan mita 102.5 ko kuma ta gidajen radion amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya dukansu a can jamhuriyar Niger din masu sha'awar jin mu ta na'urar computer suna yin haka duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com Mama sauraronmu assalamu alaikum barkanku da dare yanzu ma sahabo Imam Aliyu ne tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar da wannan shiri
Yau kwana na 41 a cikin tasha a cikin tasha nake ina kwana da bore bani da muhallin da zai kwanta a cikin tasha nake yar gamborin gale ne haifafiyan gamborin gale ina son koma gida ni bayani abin da kai mana
daya daga cikin masu zanga zangar rashin kariyar soja kan hanyar Maiduguri zuwa Gamborun Gala kan wannan batu ne muke son jin ra'ayoyinku kan yadda ake tafiyar da yaki da cin hanci da rashawa karkashin wannan gwamnati ta shugaba Buhari lamba da za ku kama tashar mu akai ita ce 2022 2055 2655 yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya tukuna
Assalamu alaikum masu sauraro a dan takarar shugabancin Amurka a gargashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya zargi jam'iyyar Democrat a yau litinin da shirye gurbatacciyar kuri'ar jin ra'ayi don kashewa magoya bayan sa gwiwa da nuna musu abokiyar karawarsa ta Democrat Hillary Clinton na yin nasara a yayin da yake ci gaba da campaign na shiga White House Trump ya ce muna yin nasarar wannan zaben ni na yarda muna yin nasara kwana guda bayan manajan campaign dinsa Kellyanne Conway ta yarda da yana samun koma baya akan Clinton da alama tsohuwar sakatare harkokin wajen Amurka na iya zama mace ta farko da za ta shugabanci Amurka Trump ya kara karfafawa magoya bayan sa gwiwa a shafin sa na Twitter inda yake fada musu cewa muna yin nasara amma ƴan jarida ba sa fada kar ku bari su mai da ku wawaye ku fita ku kada ƙuri'a har ya zuwa yau dai Trump bai bada wata kwakwarar shaida ta nuna ƙuri'un jin ra'ayi na kafafen yada labarai ba gaskiya bane ɗaya daga cikin manyan ƙuri'un jin ra'ayi da kamfanin yada labarai na ABC suka bayyana a ranar Lahadi ya ce tattaunawa da suka yi da masu zabe ta nuna Clinton na fitowa akan gaba a ƴan kwanakin nan da kaso 50 cikin 100 yayin da wasu yayin da masu fashin baki na ƙuri'ar gwaji suke bayyana cewa damar ta zama shugabar kasar Amurka ta kai 45 bisa 10 karfin nasarar da Clinton ke samu saura kwanaki 15 da suka rage kafin zaben shugabancin Amurka ya sa ta ce ba za ta saurari Trump da irin kalaman zargin gurbatacciyar shugaba da ba ta dace da zama shugabar Amurka da yake mata ba a maimakon haka tana so ta mai da hankali wajen taimakawa ƴan takarar kujerun majalisun dattijai da wakilai na tarayya daga jam'iyyarta ta Democrat waɗanda idan ta ci zabe za su iya taimaka mata a cikin majalisar ta
Wasu mutane maza da mata sun fara daukar akwatunan su suna barin sansanin ƴan gudun hijiran nan da aka fi sani da suna Jungle wanda nan ba da jimawa ba za a rushe shi a birnin Calais mai tashar jiragen ruwa a yankin arewacin Faransa. Gwamnatin Faransa ta bayyana cewa aikin kwashi ƴan gudun hijirar wani aiki ne na jin kai da zai bayar da damar rufe wannan wurin share ka zauna mafi girma a kasar. Ana sa ran a dauki sati guda ana wannan aiki na kwashi mutanen da kiyasin su ya kai ƴan gudun hijira 8000 suke cikin kazamin mazaunin. Kwanan nan dai wasu daga cikin ƴan gudun hijira suka gwabza da jami'an ƴan sanda inda suka jifa su da duwatsu a matsayin zanga-zangar kin amincewa da rushe sansanin. Ahmadu Jalo dan kasar Gini da ke daga Afirka ta Yamma ya ce ina fatan wannan abu ya tabbata ni kadai ne gashi ina son in yi karatu ban damu da inda na samu kaina ba. ƴan gudun hijirar dai za a sama musu wasu wurare ne a cikin Faransa da kuma damar su nemi mafaka. Amma ko tunanin cewa wasu daga cikin ƴan gudun hijira ba za su je sabon wurin da aka tanar musu ba domin suna son su wuce Birtaniya ta ruwa daga Calais. Tuni Birtaniya ta fara karɓar wasu daga cikin yaran da ba su da magabata kusan su 1,300 da ke zaune a wannan sansani.
Dakarun Iraki sun yi lugudan wuta kan wasu yankunan da ke kusa da Mosul a yau litinin yayin da aka shiga mako na biyu da kaddamar da farmakin kwato birni na biyu wajen girma a kasar daga hannun ƴan tsagerin da ish an yi ta sakin wannan lugudan wuta ne a kusa da Bartella mai tazarar kilomita 15 a gabas da Mosul Dakarun Iraki tare da mayakan kurdawa na ci gaba da shiga kananan garuruwa da ƙauyukan da ke gabas da kuma kudu maso Mosul yayin da suke ƙara matsawa kusa da birnin wakili na musamman rundunar taron dangin da Amurka take jagoranci wadda kuma take kai harhare ta sama akan mayakan da Ish na tsawon shekara biyu wato Brett McGurk ya rubuta a shafin sa na Twitter a yau Litinin cewa izuwa yanzu bukata na biya sannan a yau da Litinin din kungiyar kare haƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta yi kira da a gudanar da bincike akan harin jirgin sama da aka kai wanda ya sanadiyar mutuwar mutane kusan 13 a wani masallaci dake kusa da birnin Kirkuk harin ya afko yayin da ƴan kungiyar da Ish suka kai farmaki da zummar janye hankalin dakarun Iraki daga fadan da ake yi a Mosul masu rajin bayyana cewa lallai akwai kamanceceniya da harin jiragen saman sannan sun yi nuni da wurin yana kusa da inda za a iya jefa nakiyoyi akan guraren kurdawa da kuma ƴan da Ish mai magana da yawun sojin Amurka Colonel John Dorian ya ce yana da tabbas ba su suka dauki nauyin wannan hari ba gwamnatin Iraki ta ce tana gudanar da bincike akan wannan hari
Labaran duniya kenan ga masu saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. To madalla a ƙarshen mako ne talakawa a Maiduguri fadar jihar Borno waɗanda suka fi wata guda suna zama a cikin tashoshi suka yi mace zuwa fadar mai martaba Shehun Borno domin nuna rashin amincewa su kan yadda jami'an tsaro suke kin ba su kariya kamar yadda aka tsara kan hanyar Maiduguri zuwa Gamborun Gala yayin da suke baiwa manyan motoci da suka biya cin hanci kariya ga rahoto da Haruna Daudabi ya yi komana wanda muka gabatar ranar Lahadi da safe
kimanin watanni uku kenan babban hafsan sojan ƙasar Najeriya Lieutenant General Tukur Buratai ya saki bude wannan hanya daga garin Maiduguri zuwa garin Gamborun inda kuma aka baiwa fasinjoji da direbobi kariya musamman ma waɗanda kan tashi daga Maiduguri zuwa Gamborun ko kuma su kan taso daga garin Gamborun galan zuwa garin Maiduguri sai dai waɗannan mutanen da suka nuna fashin su sun ce sun kwashe fiye da kwanaki 40 a tasha ba tare da samun irin wannan rakiya na jami'an tsaron ba yayin da suka zargi jami'an sojan da cewa suka raka wasu manyan motoci ne kawai sannan su kuma a bar su a jibgi tashar mota ba tare da ya masu irin wannan rakiyan ba hakan ne ma ya sa su fitowa zuwa fadar mai martaba Shehun Borno dan nuna fashin su game da aukuwar wannan lamari ga dai abinda wasu daga cikin su suka sheda min
sunana baba gana abinda ya sa ka ga ma koban shehu haushin mu ne ya kawo mu ka ga mu talakawa ba mu da yanci an zo an tara mu a cikin tashan Gamboru an ce an bude hanya da ana kai mutane a sati sau daya daga baya an zo an mantara mu gaba daya an aje mu a cikin tasha ko na 40 muka ya cikin tasha wani ma har su mata masu bara suke su fita su ne kuma a haka mun zo na trailer wani atara 60 something sai su kai su mun muna nan muna zo ne ba su biyan su 2200 kullum ana kai su kayan mutane waje ne
sunana Hussein Ahmadu
me ke faruwa
abin da yake faruwa mu wannan direbobi ne mun zo mun yi lodi zuwa Gamboru yau mun yi lodi muna da kwana 41 an raba mana pass mun biya kudin pass muna zanne kudin pass muna biya naira 3000 da naira 100 saboda haka akwai mata da yara a tashi azube ana mutuwa ba ci ba sha a cikin haka an zo an tara mutane har wani munafiki yazo ya shiga yazo da bomb Allah ya riba asiri bai shiga da bomb din zuwa cikin tasha ba
ya lokacin ma kuna nan kuna
wannan lokacin ba muna nan muna cikin tasha lokacin da bomb ne ya tashi mu yanzu mun ka kukan mu wajen mai girma Shehun Borno dan Allah dan Annabi ya taimaka akwai mata da yara wanda suka zo daga wasu garuruka kudin guzirin su ya kare tun suna sai da wayan su har ba su da abin sayarwa suka koma suna sai da sutura su bayan suturan su ba su da abin sayarwa suka koma da dare suna bara to mun shiga wani halin haula'i dan Allah dan Annabi muna roƙon mai martaba Shehun Borno ya da yewa mai girma burtai magana a taimaka dan Allah dan Annabi akai wayannan bayin Allah cikin iyalan su zo shiga lafiya kalau
sunana Hawwa Muhammad yau kana na 41 a cikin tasha
gidanki a nan ke ko kuma a Gamboru ke
a cikin tasha nake ina kwana saboda bani da muhallin da zai kwanta a cikin tasha nake
kwana ina nufin kere ina yar
Gamboru ni yar Gamborun gale ne haifafiyan Gamborun gale ne ina son koma gida
gashi har yau babu wani bayani da aka
bawo wani bayani abin da aka yi mana
kuma wani hali kuka shiga ne ganin cewa
mun shiga halin haula gidan lokacin da muka zo muna da guzurin mama yanzu mun zaman to ba mu da komai abin da zamu ci ba mu da shi yaran mu je wata mama ta makwabciyar mu a cikin sange ta rasu
sai dai duk kokarin da nayi da jin ta bangaren jami'an sojan game da akwai irin waɗannan lamari hakana bai cimma ruwa ba da na aike wa mataimakin daraktan hudar jama'a na rundunar sojan kasar wata kanan Sani Usman Kuka Sheka bayanin bukatun yin magana da shi game da wannan lamari amma har zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto ban ji wata amsa daga gare shi ba Haruna Daudabi muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
lokacin anaki
A gaida Haruna Dauda Biyu, sai a ci gaba da shakata da wannan waka ta marigayi Alhaji Adamu Dan Maraya kafin mu bude layukan tarho domin jin ra'ayoyinku.
Muna bugan yaki kari an kuta kare kun kwan cikin kunya Allah mu ya fi ku. London suna tadi, Paris suna tadi, America na tadi, har Russia na tadi, yakin mu ya kare jama'a a gaishe ku. Jama'a a gaishe ku. Kuma na bukan yaki gari an kuta kare kun kwan cikin kunya Allah mu ya fi ku. Haba.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202 205 2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka 1 sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1 202 205 2655.
To madalla mai kira na farko daga Bauchi, bismillah, in kana tare da mu.
Assalamu alaikum.
Wa alaika salam.
Malam Ibrahim, ana barka da aiki.
Barka ka dai, menene guduma harka?
Tuna na mun kaila yau.
Na'am malam, mun kaila.
Gudumuwa ta shine don Allah dan girman Allah, ina roƙon Hafsan Hausoshi da ya taimaka mu wa'annan mutanen Maiduguri nan, ya taimaka don Allah, Allah Ubangiji ya shi taimaka.
Amin. To mun gode kwarai da gaske. Yanzu kuma bari mu je Barno. Halo? Halo? Da alamar mai kira daga Barno layinsa ya tsinke. Muna son mu ji ra'ayoyinku dangane da yadda kuke kallon ake tafiyar da yakin cin hanci, kan cin hanci da rashawa ƙarƙashin wannan sabuwar gwamnati ta shugaba Muhammadu Buhari, musamman ganin zargi da kuka ji a wannan rahoto cewa jami'an tsaro suna karɓan kuɗi wajen manyan motoci, alhali ga talaka suna zaune a tasha fiye da wata guda, ba kawo musu ɗoki na ba su kariya da suke buƙata kan hanya daga Maiduguri zuwa Gamborun Galaba. Da kuma dai baki ɗaya da kuke kallon ake tafiyar da harkokin yaƙi kan cin hanci da rashawa da dai sauransu. Lambar da za ku kama mu kai ita ce 202 205 2655. Ga kira daga Damaturu. Halo?
Halo?
Muna jin ka.
Ni ne Isa mai ruwa daga Damaturu.
Na'am Malam Isa.
Abinda nake so mutane su yi haƙuri.
To.
Abin ne ya yi musu yawa.
To.
To Allah yarda kowa zai koma garin su.
To. To madalla, yanzu kuma bari mu je Bauchi. Halo? Halo, mai kira daga Bauchi, kana tare da mu? To kamar yadda muke cewa lambuwar da za ku kama mu akai ita ce 202 205 2655, saboda ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da yadda wannan al'amura suke tafiya na yaƙi da cin hanci da rashawa baki ɗaya a ƙarƙashin wannan sabuwar gwamnati. Kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC.
Malam, mun tare ne daga Makka.
To malam, mun tare daga Makka, bismillah.
To assalamu alaikum sashen Hausa, ina godiya da wannan dama da kuka ba mu yau.
Na'am.
Na farko ina maika saƙon gaisuwa ta da jinjina ga sojojin Najeriya akan ƙoƙarin da suke yi.
Na'am.
Na farko ina bai jama'an nan al'umman Najeriya hakuri, musamman 'yan Maiduguri. Ubangiji Allah ƙara musu hakuri, kuma a yi ƙoƙari a duba koke-kokensu da Allah. Duk da dai mun san suna ƙoƙari, muna ta yi musu dawaji. Ubangiji Allah tabbatar musu da alheri, kuma Allah saka musu da alheri. Allah mai da kowa gidan shi lafiya. Wannan bala'i da ya taho ƙarshe, Allah kawo mana ƙaryansa lafiya.
To mun gode ƙwarai da gaske. Yanzu kuma bari mu nufi jihar Adamawa. Mai kira daga jihar Adamawa, kana tare da mu?
ina tare da su.
To bismillah, wa ke magana?
Alhaji Ruwa ne daga Adamawa.
To Alhaji Ruwa, bismillah, menene gudumawar ka kan wannan maudu'in?
Gudumawa na kai wannan abun ya zama ruwan dare a Adamawa ba.
Menene zama ruwan dare a Adamawa?
Ina ce da rasawa ne.
To a ina da ina?
Anan Adamawa akwai cigaba da yawa, amma ko ina ma an hanya ne a cikin ofis ne.
A Adamawan daga wani bangare, daga wani bangare suwa suke karban cin hanci a Adamawan?
Daga ko ina ma a cikin Adamawa kam.
Amma jami'an tsaro, ma'aikatan gwamnati, waye a ina?
A police ne, a yi ne dukkan.
To, ha yanzu akwai a wuraren shingayen binciken motoci ne akan hanyoyi a jihar Adamawan? Ba Speto General ɗan sanda ya ce duk a watsar da su ba ko kuma a kawar da su ba?
Ba, ina suna nan ba a kawar ba.
To, kuma me suke yi in suka tsaye da mutane?
Na karɓa rasawa.
To, ka san cewa, kun san cewa mai bayarwa da mai karɓa duka sun yi laifi?
To, mai bayarwa kan dole ne.
Ba dole ba ne? To, madalla. Sai ka ki bayarwa saboda ba daidai laifi ne in ka bayar. To yanzu kuma bari mu nufi jihar Borno. Mun gode kwarai da gaske, bari mu je jihar Borno. Halo, mai kira daga jihar Borno, kana tare da mu?
Ina tare da kai.
To bismillah, wa ke magana daga Borno?
Kana magana da Musa Sare da Lama da Garinji.
Na'am. To Malam Musa Tirela, mene? Na'am.
Muna fatan sai abin da yake da Allah saka mata shi wannan mace mai kinna.
Na'am.
Ina abin da ban taba gani.
Magana ta akan ɗan Borno, har ga Allah ba wani ɗan Borno ba wannan sabuwar gwamnati ba, cin hanci da rashawa a Najeriya kafin a sha matsala zai yi wahala, ba zai shawo ba.
To,
sakamakon sabida dukkan gwamnatoci idan aka lura ba su da adalci tun daga kan shugaban kasa zuwa kamfila, duk wani ba wanda za a ba shi kudi zai raba wannan kudi ya rabu, cinyewa zai tun kafin ya zo.
To
na biyu kuma mu talakawa mu gyara halayenmu, dukkan nan ina kira da wanda talakawa, duk abin da yake da sabon Allah ya san ya daina ya bari. Sannan Allah ya tsora mana shugaban adali, muddin idan ba haka ba wata shugaban da zai hau ya cancanci ashirin ya jagorance mu, dukkanmu a zalume ne, mu talakawan da shugabannin sai mun jihar halinmu.
Mun gode kwarai da gaske, amma yanzu muna jihar Nasarawa.
Na gode, Muhammad ne daga na jihar
Nasarawa. To, Malam Muhammadu, bismillah, muna jinka.
To, na je ba. Ina yanzu na ne magana a kan abin da yake tafiya shugabanci da kuma cin hanci da rashawa.
To, mun gode kwarai da gaske.
Yau.
To, har yanzu dai muna jihar Nasarawan, kowa ke wane ne a kan layi?
Bashir Tela ne daga.
To, Malam Bashir Tela, muna jinka, bismillah.
Bashir Tela ne daga lafiyan bari gari, matakar ranar kungiyar nasara na tsaron hukumar lafiya.
Na, Malam Bashir, menene gudumawar ka?
A gaskiya mun gamsu da yaƙi da cin hanci da rashawa da ake a Najeriya, musamman manyan jami'an gwamnati. Sai dai ya kamata a mai da hankali ga irin waɗannan ƙananan cin hanci da rashawa na 'yan sanda da sojoji da dai sauransu, don kuwa su ma suna ba da gudunmawa sosai, ana mujina ma talaka domin ya bayar a dole. Wani lokaci idan mutum talaka ba da cin hanci a wajen sojoji ko 'yan sanda, a dole ne ba yanda zai yi. Idan ya ki to za a iya ɓata mishi lokaci na waɗansu 'yan awanni, alhalin kai kana sauri ka je yanda za ka je, da fatan shugaban ƙasa dai yana ji rayuka na muke bayar.
Madalla, mun gode. Yanzu kuma bari mu je jihar Kaduna.
Salamu alaikum, Ala Ibrahim.
Amin wa alaikum salam, wa ke magana?
Sunana Abdullahi Lala, Sela tashar mota kawo a Kaduna a Najeriya.
Na, Malam Abdullahi.
A to, na farko bari mu magana akan sojojin nan da aka ce suna dan ansar na goro.
To,
kaga na farko dai kaman su sojoji ko kuma ainihin masu dai damara, yana da kyau a inganta musu albashinsu, saboda me cin hanci da rashawar nan kaga za a kawo musu da shi. to matsalan albashin da ake ba su ni ana tunanin bai kitan su an su abubuwan hidiman su shi yasa zaka ga in aka tura su daga dan asar na goro amma aka inganta musu albashin su ni ina tabbatarwa a wannan cin hanci da rashon babu kuma a sa wani doka mai tsanani in aka gyara musu a ce to duk wani fa aka samu yana wannan abun to fa abu makon aikin shi sannan kuma gaskiya cin hanci da rashon a Najeriya ma gaskiya ainihin mago yana kokari saboda me ya ce kudazin na ji shi a wani kafan yaɗa labarai yana cewa in ka ga ba a zo wajen ka ba baka da laifi amma in kana da laifi ya ce muna nan za mu zo wajen ka to gaskiya suna kokari
to mun gode kwarai yanzu kuma bari mu je jihar Niger.
Yawwa, salamu alaikum.
Wa alaika salam.
Yawwa.
Ba ke magana?
Yawwa. Okay, Malam Kenneth ne mai kenis daga mai kujeri jihar Neja.
Na, Malam Kenneth, menene gudumar ka a gurguje lokaci na hararanmu?
Gaskiya ne, to muna yi wa Allah godiya kuma muna godewa shi shugaba Buhari domin shi yaƙi da shi hanci da rantsawan nan da yake yi. Amma gaskiya shi hanci da rantsawan nan ba zai cika ba domin me akwai manya-manyan mutane da suke abin ga ana ambato sunan su kamar su iri su dogara da makamancin shi da ake sa abin ganin su kuma mun ga an gane su ba.
Mun gode kwarai da gaske gare ku baki dau ka samu lokaci kuka kira domin bayyana ra'ayoyinku waɗanda ba su samu zarafi ba su kai kokari su ma mun gode sai kuma gobe.
Labaran wasanni.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da saduwa da ku a wani sabon shiri na labaran wasanni a wannan rana ta Litinin. To ƙarshen ta dai kungiyar ƙwallon kafa ta Mamelodi Sundowns ta Afirka ta Kudu ta samu abin da take nema. Ta samu kofin ta na farko na Afirka an tabbatar da cewa zai tace zakarar kungiyar zakarar Afirka ta wannan shekara da muke ciki ta 2016. Hakan ta faru ne a jiya a sanadin wasan da suka yi da kungiyar ƙwallon kafa ta Zamalek inda Zamalek din ce ta ci ita Mamelodi din da ci ɗaya da babu amma duk da haka wannan bai hana ita Mamelodi din ta zama zakara din ba. Abin da ya faru shine wannan kawuran su na biyu ne a karin farko su ƴan Mamelodi din ne suka yi wa ƴan Misira din kace-kace saboda haka wannan ci ɗaya da babu da su ƴan Misira suka yi musu bai sa ya mamaye ko kuma ya kawar da ci uku da ɗayan da su ƴan Mamelodi suka yi musu a haduwarsu ta farko ba. Wannan kamar yadda muka ce ita ce nasara ta farko da ƴan Mamelodi Sundowns suka samu rabonsu da su je ma wannan wasa din tun shekarar 2001 wanda kuma a wannan lokaci din kungiyar Al-Ahli wacce ke adawa sosai da Zamalek ta can Misira din suka ci su a wannan gasa saboda haka ba su ma samu nasara ba a wannan fitan ƙarshen da suka yi. Su ƴan Zamalek din sun samu wannan nasara ne a minti na 62 a hannun wani shahararren dan ƙwallo na Najeriya da ake cewa Stanley Fahawuchi. Da yake muna magana ƴan Najeriya ya kamata mu ga muku cewa Ahmed Musa ya bude kofa na zama dan Najeriya na farko da ya saka ƙwallo a raga a cikin wasannin league na wannan kaka da aka shiga abin da yi ranar Asabar din shekaran jiya ta gabata inda ya sa ƙwallo ɗaya daga cikin ƙwallaye uku da ƴan Leicester City suka yi a nasarar da suka samu kan Crystal Palace a haduwar da suka yi a babban filin wasa na King Power. Shi Claudio Ranieri wato kocin ƴan Leicester da ba Ahmed Musa ya so ya saka ba a cikin wannan ƙwallo ɗin ya nemi Jamie Vardy ne ya saka shi bai samu ba sai ya dauko Ahmed Musa. Ahmed Musa kuma ya nuna cewa ya cancanci a zabe shi da wannan ƙwallon da ya saka. To sai dai akwai su ƴan Najeriya da suka buga ƙwallo a kungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal irin su Alex Iwobi da su kan ba su samu nasarar da suka so su bai wa kocin su wato Arsene Wenger a matsayin kyautarsa ta ranar haihuwa birthday kenan. Domin wasan da suka yi da Middlesbrough an kare shi ne a kunnen doki kawai kuma ba wanda ya ci wani. Tori mu karkare da hirar da muka yi kwanan baya da ministan wasannin Najeriya to Solomon Dala inda yake gaya mana cewa fitar da Najeriya ta yi wajen wasanni daban-daban na duniya cikin su da na Olympics da aka je Brazil ya nuna cewa Najeriya tana bukatar ta zauna ta sake nazari ta dauki ƙwallayen da za ta bawa fifiko ko kuma wasannin da za ta bawa fifiko ta shahara a kansu.
Ai idan dai mun dinga zuwa irin tunkara da muke mata nan to ba za a kulla wani abin a zo a gani ba. To wannan tana cikin tsari da nake tunanin cewa yayin da za mu yi shirin zuwa Tokyo kowane dukiyarmu dai za mu kashe a kan waɗannan wasanni wanda mun sani za mu iya.
Solomon Dalon kenan ministan wasanni na Najeriya wanda da wannan kalaman nasa muka zo ƙarshen shirin labaran wasannin wannan rana sai wata litinin Allah kai mu a huta lafiya
yanzu kuma ga sharhin murya Amerika mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amerika ga duk mai bukatar zama ko yin aiki a Amerika wannan watan na Oktoba shine watan da ake fara cika takardar samun visa ta zama dindindin a Amerika karkashin shirin da ake kira Diversity Visa Program ko Green Card Lottery a turanci ranar litinin 4 ga watan nan ne aka bude shirin cika takardun na shekarar 2018 kuma za a rufe shi ranar 7 ga watan Nuwamba da karfe 7 na safe agogon GMT Amurka ƙasa ce ta baki tana kuma ci gaba da yin marhaban ga masu son zama ƙasa Amurka. A tarihin Amurka baki sun taka rawar gani a ƙasar. In ba dan irin bambance-bambancen da ake da shi ba, to Amurka ba za ta kai inda take ba a yau. Ko da yake ba dukan al'ummomi ne ke da wakilci a Amurka ba, wannan shirin na bada visa shine zai rage wannan giban. Ta hanyar shirin a duk shekara Amurka na samar wa baki masu sha'awar zama Amurka takardun visa kusan 50,000. In mutum ya dace aka canko takardarsa, to zai iya samun visa komawa Amurka da zama. Shirin kuma ya bada damar kawo miji ko mata da ƴaƴan da basu yi aure ba, ƴan ƙasa da shekaru 21 da haihuwa zuwa Amurka. Idan da mai sha'awa, sai ya duba shafin www.dvlottery.state.gov. A wannan shafin za a iya samun duk wani bayanin da ake bukata don shirin Diversity Visa Program na shekarar 2018. Ciki har da cancantar mutum da abubuwan da ake bukata da ma yadda za a cika form din. Daga ranar 2 ga watan Mayu shekarar 2017, za a iya duba wannan shafin don sanin matsayin takardar da mutum ya cika. A ajiyar lambar da aka ba mutum a lokacin da ya cika form din har zuwa ranar 30 ga watan Satumba na shekarar 2018. A tuna, wajibi ne wannan form din a tura shi ta yanar gizo don ba za a duba wanda aka tura ta takarda ba. Dole kuma a tura karamin hoton passport wanda aka dauka cikin watanni 6 da suka gabata. Kada kuma a maimaita wanda aka taba amfani da shi a shekarun baya. A tura form din sau daya don tura shi fiye da sau daya zai hana mutum sa'ar samu. Duk waɗanda suka yi nasarar samu, na'ura ce za ta zabo su. A tabbata kuma an yi amfani da adireshin email din mutum wajen cika form din. Cika form din kyauta ne kuma abu ne mai sauki. A yi hattara da duk wanda ya buƙaci kuɗi don taimakawa wajen samun takardar da wuri. Haka kuma a tabbata an ajiye wannan lambar ta cika takarda da aka ba mutum. Da kuma yin amfani da adireshin email din da mutum ke amfani da shi a lokacin da ya cika form din. Hakan zai taimaka wajen kare mutum daga 419. A tuna, cika wannan form din kyauta ne kuma abu ne mai sauki. Sai a ziyarci www.dvlottery.state.gov. Allah ya ba da sa'a. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Wanda ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice.
Dan takarar shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya zargi jam'iyyar Democrat a yau Litinin da shirya gurbatacciyar ƙuri'ar jin ra'ayi don aka shiwa magoya bayansa gwiwa da nuna musu abokiyar karawarsa ta Democrat Hillary Clinton na yin nasara.
To ba da la'a gaishe ka masu aro ƙarshen shirin dare daga nan birnin Washington DC kenan sai kuma can da asubahi da ikon Allah za ku ji abokan aiki da wasu shirye-shirye ciki har da tsaka mai wuya. Kamin na madadin Nazir Ahmed Hausawa da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lizardation da ta kula da aikin gabatar da shirye-shiryen da kuma injiniya Daryl da ya rika mata a nan ne Sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.